بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا بيرغ وتنصفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو نياد داري حدود أربعين دا بكوي daidai da 30 ga watan 7 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabut Tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muke bin sharhin Fathul Majid na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi wannan kuma shine darasinmu na 16 a cikin darussan da suka gabata a cikin wannan littafi kafin mu fara karatu akwai ta'aziyya ta ɗaya daga cikin dattawa ma'abocin halartar wurare na karatuttuka da kuma wannan wuri wanda ya dan kwana biyu cin murgayi shugaba Malam Umar yana raye ya kwanta shi ma yake ta jinya yanzu ake gaya mun Allah ta'ala ya masa rasuwa da sun za a kiyaye shi alaji alaji sule wani dattijo mai zama a nan inda ya samu zuwa duk da dai ina ganin ya kusa kaman wajen shekara ma bai abin nan ba kware da gaske to an ce ya rasu Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya girmama ladansa Allah ya bashi aljanna madaukakiya jinyar da ya sha Allah ya sa ta zama masa kafara ayyukansa da ya gabatar na alkhairi Allah ya sa masa mizani kurakurai da aka samu a cikin rayuwa Allah ta'ala ya afuwa ya yafe masa sannan iyalai da aka bari Allah ta'ala ya musu albarka ya musu jagora yan uwa da suka rasu su Malam Umar da sauran yan uwa iyaye kakanni da malamai duk da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe wannan shine darasinmu na 16 kuma a darasin da ya gabata mun karasa karatun fihi masail ma'ana mas'alolin babin farko guda 24 a satin da ya gabata kusan duk mun karanta su irin abinda babin farko ya kunsa na mas'ala kowace mas'ala kuma an ka dauke ta gabace muhimmiya a cikin wannan babi din to shine ya tattaro mana wannan mas'alolin cewa wannan babi da ya gabata ga irin mas'alolin da ya kunsa daidai har guda 24 mafi mahimmanci cikin mas'alolin shine kadaita Allah da bauta da kuma nesantar da mutane daga shirka wannan shine babban abinda waɗannan masail suke dauke da shi musamman in ka kalli ayoyi guda 3 da muka karanta cikin suratul an'am wayanda suke kunshe da wasiyoyi guda 10 da kuma ayoyin ko ayar da ta zo cikin suratul nisa'i wanda ita ma take dauke da haƙoƙi guda 10 wanda ake kiranta wato ayatu huquqil ashara sannan akwai ayoyin da muka karanta cikin suratul isra'i wanda ta kunshi suka kunshi mas'aloli daidai har guda 18 dukkanin waɗannan ayoyi da abinda suka kunsa abu mafi tsada a ciki shine tauhidi abu mafi hadari a cikin su shine shirka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kadaita shi da bauta Allah madaukakin sarki ya kuma tsare mu ya kuma nisantar da mu shirka mun shiga babi na biyu a cikin wannan littafi babin da ke bayani akan falalar kadaita Allah da bauta da irin wato abinda tauhidi yake yi na kankare zunuban bayi. Lallai wannan babi shi ma yana kunshe da abubuwa da dama da za mu fa'idanta in mun bi insha Allahu a hankali. Mun karanta fadin Allah ta'ala a cikin wannan babi, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Fadin Allah ta'ala, waɗanda suka yi imani basu yi wa imaninsu cakuɗa ba, basu gauraya imaninsu da zalunci ba, waɗannan suna da aminci a rayuwar tashin alkiyama. Duk tsoron nan na ranar tashin alkiyama, Allah ya ce su banda su suna cikin aminci. Yauma ainihin wato abin nan yahzunuhumul fazaul akbar, to wannan ranar da takeici mafi girma ke baibaye bayi, to su suna da aminci. Sannan wahum muhtaduna, su ne shiryayyu a wannan rayuwa ta duniya. To mun ji fassara da kuma bayanan manyan malamai cikin salaf game da ma'anar wannan aya, musamman gabar walam yalbisu imanahum bidhulmi. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya koro wata magana da isnadinta zuwa ga Ar-Rabi' ibn Anas, yake cewa al-iman al-ikhlasu lillahi wahda. Mun karanta maganar Ibn Kathir, yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay haula'i alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yushriku bihi shay'a humul aminuna yawm al-qiyama. Wa innan sune amintattu ranar al-qiyama al-muhtaduna fi dunya wal akhirah, kuma sune shiryayyu anan duniya da kuma lahira. Mun karanta maganar Ibn Mas'ud, lamma nazalat hadhihi al-aya qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsa. Lokacin da wannan aya ta sauka, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, Abdullahi dan Mas'ud yace sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu a iya samun wanda bai taba zalunta kansa ba? Qala sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya fassara musu ma'anar zulm da yazo cikin wannan aya, sai yace ai ana nufin shirka. Inna shirka la zulmun azim, ai zalunci mafi girma shirka ce. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa saqahu al-bukhari bi sanadihi فقال امام البخاري يا كورو wannan wato hadisi da isnadin sa cikin kissar ibrahim alaihi salam min ahadith al anbiya. Imam al-bukhari ya kawo shi daga cikin hadisan annabawa. Fa qala, sai ce haddathana umar ibn hafsin qala haddathana abi haddathana al-a'mash qala haddathani ibrahim an alqama أنا عبد الله رضي الله عنه. إنك يا عبد الله أكن شروط كن صحابي أنا نفهم عبد الله دم مسعود. قال إيه لما نزلت لوكة دوّن آية تسوكا الذين آمنوا وأن سك إيمان ولم يلبسوا إيمانهم بس شاكوا إيمان سبا بظلم دزالنتي. قلنا لله دم مسعود إيه سيمك يا رسول الله يا ما أيكن الله. Ayyuna la yadhlimu nafsahu, wane ne a cikin mu za a samu a rayuwarsa bai taba zalunta kansa ba? Wannan aya ta yi nauyi a ce waɗanda kawai suke cikin aminci a ranar tashin alkiyama, waɗanda Allah zai shiryar a duniya da lahira, su ne waɗanda suka yi imani ba su taba cakuɗa imaninsu da zalunci ba. To ai mu ma da wuya mu kai labari ya maikin Allah, a ce mutum ya yi imani amma bai taba yin laifi, bai taba yin zalunci ba. Qal, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa kama taquluna, al'amarin ba kaman yanda kuke faɗa bane, ba irin wannan zalincin ake nufi ba. Lam yalbisu imanahum bi zulmin bi shirkin, basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba bi shirkin, ai yana nufin da shirka. Ma'ana waɗanda suka kadaita Allah da bauta, basu yi ainihin wato ingausa ba a imaninsu, basu hada Allah da wani, suna tauhidi suna shirka, suna tauhidi suna shirka, basu yi haka ba. Imanin da suka yi tsarkakaccen imani ne tatacce tantagariya wanda babu mis da shirka a ciki, shi Allah ta'ala yake nufi. Waɗanda suke da irin wannan imanin su ne wanda Allah ta'ala ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Da aka shirka ake nufi da zalunci a nan. Awalam tasma'u ila qawli luqmana libnihi, har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ku ji maganar da Luqmanul Hakim yace wa ɗansa ba? Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, ya kai ɗana la tushrik billah, kada kai shirka da Allah. Inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalunci ne mai girma. kaga anan sai ce la tushrik billah, kada kai shirka da Allah. Inna shirka, lalle shirka la zulmun azim, zalunci ne mai girma. Kenan da aka ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin, basu cakuɗa imanin su da shirka ba, shi ake nufi anan. Domin wannan aya ta suratul Luqman da Allah ta'ala ya hakaito mana irin nasiha da gargadi da tarbiya da Luqmanul Hakim ya dinga yi wa ɗansa. Farkon nasiha da ya masa yace la tushrik billah, yace ya bunayya kada ka yarda ka hada Allah da wani, duk wani laifi wanda ba hada Allah da wani ba, da dan dama dama, da dan sauki sauki, ana iya samun mafita ma ba da shirka. Kakkai da kai wa Allah shirka, lalle ba a taba zalunci mafi girma ba da ya kai shirka. Suratul Luqman aya ta 13. Wannan hadithin asar din Abdullahi dan Mas'ud, Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 3360 wa mawadi'a, ya kuma kawo shi a wurare daban-daban cikin littafin sa, wa Muslim haka Imam Muslim hadithi na 125. Wa hadha al-hadith, wannan hadithin fi sahih, yazo cikin Bukhari wal Mustadrak, yazo cikin al-Mustadrak al-Sahihain na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi wa ghairihi ma, da wasu cikin littafan hadithi. Wa li Ahmada binahwihi, Imam Ahmad shi ma ya ruwaito hadithi da makamancin irin wannan. An Abdullahi, daga Abdullahi dan Mas'ud qala, yace lamma nazalat, lokacin da wannan aya ta sauka, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, waɗanda suka yi imani basu cakuɗa imanin su da zalunci ba, shaqqa zalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saukar wannan aya yayi tsanani matuƙa, yayi nauyi akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, al'amarin yayi musu nauyi. Fa qalu, suka ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, fa ayyuna, wane ne a cikin mu la yadhlimu nafsahu, wanda bai zalunci kansa ba. Qal, sai annabi ya ce musu, innahu laysa alladhi ta'aluna, yanda al'amarin da sha'anin yake ba kaman yanda kuke nufi aya take nufi ba. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih, shin baku ji abinda, baku saurari abinda bawan nan nagari ya faɗa ba? Luqman kenan, inda yake wa ɗansa nasiha, yake cewa ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la zulmun 'azim. Da haka annabi sai ce inna ma huwa shirku, zaluncin da ake magana a wannan ayar ai ana nufin shirka. Wannan Imam Ahmad ya fitar da wannan ainihin wato hadithin a cikin al-Musnad nasa, hadithi na 3578, da kuma duba at-takhrij as-sabiq. Wa an Umar annahu fassarahu bidh-dhamm fa yakuna al-ma'na al-amnu min kulli 'adabin, wa qala al-Hasan والكلب اولئك لهم الامن في الاخره وهم مهتدون في الدنيا. سيدنا عمر رضي الله عنه فسره يا فسر شي بالذنب ده ذنبي معناه يا فسر الظلم ان ده ذنبي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بذنب بس تشاكد ايمانهم ده ذنبي با فيكون المعنى sai ma'anar ta kasance al-amnu min kulli azabin, sai zamto kenan da aka ce ula'ika lahumul amnu, ana nufin amintuwa daga dukkan wata azaba. Wa qala al-Hasan wal kalbi, al-Hasan al-Basri da al-Kalbi suka ce ula'ika lahumul amnu, wa'inda duk suka yi imani, suka tsantsanta imanin su, bas yadda shirka komai kankanta ta wato ta dar su a cikin imanin su ba, ula'ika lahumul amnu, waɗannan su ne suke da aminci daga azaba fil akhira alahira, wa hum muhtaduna, kuma su ne shiryayyo fid dunya a duniya. Allahumma ja'alna minhum. Ala shaykhul islam, shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace walladhina shaqqa alaihim, waɗanda wannan aya ta yi musu nauyi cikin sahabbai, annahum dhannu, su sun zace, sun tsammaci, anna dhulmal mashruda, sun zace cewa ana nufin zalunci wanda aka sanya wa sharadi, wanda aka ce wa'inda kawai suke da aminci shiryayyu su ne wa'inda ba su da irin wannan zaluncin. Adamuhu huwa dhulmul abdi, wato annal zulmal mashruda adamuhu wato zalincin da aka sharɗanta adamuhu rashin sa huwa zulmul abdi nafsahu su sun tsammaci irin zalincin da bawa yake wa kansa wa annahu la amna wala tidaa dan haka babu aminci babu shiryuwa illa liman lam yadhlim nafsahu sai ga wanda bai taba zalunta kansa ba haka suka fahimta fa bayyana lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu bayani ma dallahum ala abinda ya nuna musu akan cewa anna shirka shirka zulmun zalunci ce fi kitabillahi a cikin littafin Allah fala yahsulul amnu aminci ba zai samu ba wal ihtida'u shiriya ba za ta samu ba illa liman lam yalbis imanahu bi zulmin sai fa ga wanda bai gauraya imanin sa da shirka ba shine kawai zai samu al-amn wal ihtida fa inna man lam yalbas imanahu bi hadha adh-dhulm domin haqiqa wanda bai gauraya imanin sa da irin wannan zalincin da ake magana ba kana min ahlil amn yana daga cikin waɗanda suka cancanci samun amincin Allah wal ihtida yana daga cikin waɗanda za su samu shiriya kama kana min ahlil istifa kaman yanda dama yana cikin kunshin waɗanda Allah ya zaba wanda duk yake da imani kuma baya hada imaninsa da shirka yana cikin waɗanda suke sun cancanci zabi na Allah subhanahu wataala fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah Allah ta'ala ce thumma awrathnal kitaba sannan muka gadar da littafin alladhina istafayna ga waɗanda muka zaɓa min ibadina daga bayinmu su bayin da muka zaɓa wanda muka gadar musu da wannan ilimi na littafi fa minhum zalimun li nafsihi a cikin su ana iya samun wanda ya zalunci kansa za mu ji me ake nufi da mutum ya zalunci kansa suwa ake nufi da muqtasid suwa ne sabiqun bil khairati domin ayar a mutum uku ta kawo tace thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina sai tace fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah mutum uku ta ambata kuma duk suna cikin waɗanda Allah ya ce na zabe su cikin bayina na gadar musu da littafi cikin sa har da wanda ya zalunci kansa kaga zaluncin da wannan aya take nufi ba wancan babban zaluncin da shirka ba kaga kage kenan ba a nufin cewa wanda zai samu aminci wanda za a shirye sai wanda bai taba yin ainihin wato zalunci ko mai kankanta sau ba haka aya take nufi ba ana nufin wanda bai taba yi wa Allah shirka ba bai taba gauraya imanin sa da shirka ba suratul fatir aya ta 32 wa hadha la yanfi an yu'akhadha ahaduhum bi zulmihi li nafsi amma fa wannan baya hana bai kore a kama ɗaya daga cikin su saboda zalunta da yau kansa bi zambin ta hanyar aikata zunubi idza lam yatub idan bai tuba ba ma'ana ko da yake waccan ayar alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin tana nufin shirka wannan baya kore in mutum kuma ya aikata wani aiki na zalunci wanda ba shirka ba ba za a kama shi da wannan laifin a yi masa hukuma ba ba haka aya take nufi ba kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki daidai da nauyin kwayar zarra na alheri zai ganshi wanda duk ya aikata aiki nauyin kwayar zarra na sharri zai ga kayansa komai kankanta sa mutum zai ganshi da aka ga wannan yana nuna koda karamin zalincin in mutum yayi wa kansa to lalle za a kama shi da wannan zunubin da wannan karamin laifin gwargwadon irin girman zunubin ko kankanta sa gwargwadon ukuba in bai tuba ba suratul zalzala aya ta 7 zuwa ta 8 wa kadi sa'ala abubakar ne siddiq radiyallahu anhu annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa sayyidina abubakar radiyallahu anhu as-siddiq ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulullah yace ya ma'aikin allah ayyuna lam ya'mal su'an wane ne bai taba yin wani mummunan aiki ba a cikin mu wane ne fa qala ya abubakarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai Abubakar alasta tansab alasta tahzan alaysa yusibuka al-la'wa fadhalika ma tujzau nabihi yake cewa alaysa alasta tansab ba kana wahala ba ka fada cikin wahalar rayuwa Allah ya jarabce ka da wata wahala alasta tahzan ba kana takeici da bakin ciki ba alaysa yusibuka al-la'wa kunci da takura ba yana samun ka ba a rayuwarka ta duniya fadhalika ma tujzau nabihi wannan shine abin da za a yi wa mutum sakayya da shi na ba ta an gane ma'ana wannan shine in aka dauke sai a dinga kankarewa mutum wayancan yan kanana kananan zurban da ya aikata in mutum ya aikata karamin zalincin to shine ma yusibul bala'a wato mu'minu min musibatin ko wato min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta shaukata yashaqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani damuwa da bakin ciki da rashin lafiya da takaici da kai har kaya da ta soki mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an kankarewa mutum zulubi da haka bala'i ba zai gushe ba da jarabawa tana samun mu'mini a kansa a dukiyarsa da iyalansa dan a dinga kankare masa zulubi har sai ya haɗu da Allah bashi da wani laifi da haka wannan shine ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sayyidina Abubakar ayyuna lam ya'mal su wane ne za a ce bai taba aikata komai mummuna wato mummunan aiki komai kankantarsa ba sai ce ai in mutum ya aikata mummunan aiki alasta tansab ba ka kan shiga cikin wahala ba alasta tahzan ba kana shiga cikin takeici da bakin ciki ba alaysa yusibuka al-la'wa ashe kuncin rayuwa da tsanani ba yana samun ka ba fadhalika ma tujzau nabiyyu wannan shine abin da ake yin sakayya da shi wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad hadithi na 69 Ibn Hibban cikin sahihin littafin sa mujalladi na 7 shafi na 170 wa sahihul Albani fi sahihit targhib hadithi mai lamba ta 3430 fa bayyana anna almu'mina wannan hadithin sai annabi ya bayyana cewa shi mu'mini alladhi idha mata dakhala aljanna mu'minin da ake nufi wanda in ya mutu zai shiga aljanna kadi yujza bi sayyiati akan yi masa sakayya da mummunan aikin da ya aikata fi duniya tun anan duniya bil masa'ib ta hanyar musibu in Allah yana son bawansa da rahama yana so ya shiga aljanna da ya bata masa anan duniya anan zai masa kuba sai a jefa shi cikin wani bala'i ya gigice dan a sassabe masa wannan zanubin da ya aikata dan ba a so ya samu cikas a can a taba shi a iyalansa a taba shi a yayansa a taba shi a dukiyarsa a taba shi a karan kansa ya girgiza wannan girgizar da ya gigice Allah yana sana jaraba shi yayi ibtila'in ya saukan masa saboda yayi wa Allah ba daidai ba kuma Allah ta'ala ya nufi yafi mai kankare masa anan ta hanyar aiko masa wani ibtila'i da wani musiba wanda za ta kankare ta kakkabe masa wannan laifin yanda in ya je ranar tashin alkiyama zai shiga aljanna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Abubakar alasta tansab alasta tahzan alaysa yusibuka al-la'wa kaga sai ce ba kana shiga cikin wahala ba kana shiga kuncin rayuwa ba kana rashin lafiya ba musiba ba tana samun ka ba kana shiga cikin damuwa ba wannan shine abinda ake saka ma dan kaje lahira ya zama baka da matsala kar ka samu gosulo a lahira in Allah yana son ka da rahama in ko baya son bawa da rahama sai ga wani yana taiwa Allah ba daidai ba sai ya shekara ɗaya bai ko ciwon kai ba sai ka ji mutum lafiyar sa kalau ya ci gaba da sheke ayarsa dan in Allah madaukakin sarki ya tashi dan kasa al'amarin ba zai mai kyau ba da haka wannan dan zazzabin da kake ji wani lokaci kaga an dan sako da wani dan ibtila'i ya dan taba mutum wannan rahama ce in Allah yana son bawansa da rahama wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yusuf min haka annabi yace sai a dinga jarabtarsa sai a jarabce shi da kaza a dan jarabce shi da kaza a jarabce shi da kaza an gane ko qala yace fa man salima min ajnasiz zulmi thalatha duk wanda ya kubuta daga dangogin zalunci guda uku ash-shirki shirka wa zulmil ibad da zaluntar bayi wa zulmihi li nafsihi da zaluntar kansa fi ma duna shirki cikin abin da bai kai shirka ba kana lahul amnu tam to wannan shi amincin sa cikakken aminci za a bashi cikakken aminci ne ranar tashin alkiyama wal ihtida'u tam anan duniya za a bashi cikakkiyar shari'a wa man lam yaslam min zulmihi li nafsihi wanda ko bai kubuta ba ta hanyar zalunta kansa yakan dan zalunci kansa kana lahul amnu wal ihtida'ul mutlaq wannan yana da aminci ga magari yana da shari'a ga magari irin amincin da aka yi wa kowa da kowa shi ma yana cikinsa, irin shiriyar da ake wa kowa da kowa ta gama gari shi ma yana cikinta. Amma wancan na farkon amincinsa na musamman ne, shiriyarsa ta musamman ce, saboda shi din na musamman ne. Ina fata an gane. Bi ma'ana abinda ake nufi ana, annahu la budda an yadkhula aljanna kama wu'ida bi zalika fil ayati al-ukhra. Lalle ba makawa in dai mutum mu'mini ne zai shiga aljanna, insha Allah za mu shiga aljanna ko, annahu la budda an yadkhula aljanna, lalle ba makawa zai shiga aljanna kama wu'ida bi zalika kaman yanda aka alƙawarta hakan fil ayati al-ukhra a wata ayat daban, wa qad hadahu Allahu ila siratal mustaqim kuma haqiqa Allah dama ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici, allazi takunu aqibatuhu bihi fihi ila aljanna, wanda dama aqibar wanda Allah karshen wanda Allah ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici to karshen sa shine wato yana kasancewa zuwa aljanna, wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida, sai dai wato rashin cikakken aminci da shiriya za ta same shi bi hasabi ma na kasamin imanihi bi zulmihi li nafsihi, gwargwadon abin da ya tawaya na daga imaninsa ta hanyar zalunta kansa da yayi. Kenan duk wanda ya zalunci kansa, faminhum zalimun li nafsihi, dinnan wanda ya zalunci kansa ba bayi ya zalunta ba, ba ainin shirka yayi ba, amma ya zalunci kansa ta hanyar yayi wa Allah yayi aikata wani laifi, to wannan lallai zai samu aminci gwargwadon abin da ya ragu a imaninsa, zai samu shiriya gwargwadon abin da ya tawaye na imaninsa. Walaysa muradun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi inna ma huwa shirk, wato walaysa muradun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufi bane bi qawlihi da yace inna ma huwa shirku, ana nufin shirka, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin, dinnan da annabi ya ce ana nufin shirka, ba yana nufin anna man lam yushriki shirkal akbar, ba annabi yana nufin cewa duk wanda bai shirka babba ba yakunu lahul amnu tam, zai samu cikakken aminci wal ihtida'u tam, da cikakkiyar shiriya, ba haka annabi yake nufi ba, ba ana nufin duk wanda baya yin babban shirka yana da cikakken aminci, yana da cikakkiyar shiriya koda yana zalunta kansa, ba haka annabi yake nufi ba. Fa inna ahadithul kathira, domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa, ma'anususil qur'an, tare da nassosin alqur'ani tubayyinu, sun yi bayanin anna ahlul kaba'ir, cewa ma'abota aikata manya-manyan laifuffuka, mu'arraduna lil khawfi, ababan bujirarwa ne ga tsoro, lalle za a bujirar da su, za a gitta su inda tsoro yake, akalla hantar cikin su ta kada, su kaɗu hankalinsu ya tashi, lallai kam duk waɗanda suke da ma'abota aikata laifuffuka ne duk da laifinsu bai kai shirka ba, ba wai kawai salimi na alimi ne kawai za a ce su wuce cikin aminci ba kowane tsoro, a sai an ɗan buda su ta inda hantar cikinsu za ta kaɗa, idan su ya rena fata sai sun shiga cikin wannan halin tsoro ɗin. Lam yahsul lahumul amnu tam, tunda sun yi wa Allah kaba'ira, sun aikata laifuffuka duk da bai kai shirka ba, to ba za su samu cikakken aminci ba, walihtida'u tam, ba za su samu cikakkiyar shiriya ba, da haka can da Allah ya ce ula'ika lahumul amnu wa hum muhtaduna, to akwai masu samun al-amnu tam walihtida'u tam, to duk waɗanda suke ma'abota wannan yan ajin tubarkalla kenan, waɗanda su kam sun yi imani kuma ba su hada imanin su da zalunci ba, ba su shirka, ba su zalunci, ba su taba kayan kowa ba, ba su zalunci wasu cikin bayin Allah ba, sannan ba su zalunci kansu ba, waɗannan su ne za ka same su da al-amnu tam da al-ihtida'u tam. Al-amnu tam wal-ihtida'u tam allazi yakununa bihi muhtadina ila siratil mustaqim, wanda za su kasance da shi shiryayyu zuwa ga tafarkin Allah mai kakke, siratal ladina an'ama Allahu alaihim, tafarkin wa'anda Allah ya musu ni'ima, min gairi azabin yahsul lahum, ba tare da wata azaba da za ta same su ba, akwai yan direct entry wa'anda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba, Allahumma ja'alna minhum, bal ma'ahum aslul ihtida, suna da asalin shiriya din ila hadha sirat, zuwa ga wannan tafarkin, wa ma'ahum aslu ni'matillahi, suna da asalin ni'imar Allah alaihim da yayi akan su, wala budda lahum bab makawa gare su min dukhulil jannati, za su shiga aljanna ko da ba a karan farko ba, tunda ba su da cikakken aminci, ba su da cikakken shiriya, to lalle ko shakka babu za su dosani wani nau'i na samun siratul mustaqim, sannan za su samu wani nau'i na ni'imar da Allah ta'ala yayi wa masu imani ba tare da ainihin wato sannan ba makawa daga ƙarshe dai za su shiga aljanna. Wa qawluhu inna ma huwa shirk in arada al-akbar, wa qawluhu mu koma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fassara wancan aya, ce inna ma huwa shirku, ana nufin zalunci shirka, in arada al-akbar in yana nufin shirka babba, fa maqasuduhu, to abinda yake nufi, anna man lam yakun min ahlihi fa huwa aminun mimma wu'ida bihi al-mushrikun min adhabi ad-dunya wal akhirah, anna man lam yakun min ahlihi, duk wanda bai kasance daga ma'abota shirka ba, fa huwa aminun, to ya samu aminci, yana cikin amintattu, mimma wu'ida bihi al-mushrikun, shi kam ya samu aminci daga abinda aka yi mushrikai alƙawarin sa, min adhabi ad-dunya wal akhirah, na azaba tun daga duniya da kuma layanan lahira. Wa in kana muraduhu jinsa shirki, idan kuma annabi yana nufin jinsin shirka, inna ma huwa shirku, ana nufin jinsin wata shirka, fa yuqalu, to anan sai a ce zulmul abdi nafsahu, bawa ma in ya zalunci kansa, ka bukhulihi bi hubbil mal, kamar ya zama marowaci saboda irin san da yake wa dukiya, baya iya cire haƙƙin Allah, bi ba'di alwajib, wato yana da rowa bi hubbil mal, saboda san da yake wa dukiya, bi ba'dil wajib, baya sauke wani nau'i wani bangare na wajibi wanda ake yi da dukiya, huwa shirkun asgar, kaga kin fitar da haƙƙin Allah na zakka da kin yin abin da ya kamata na wajibi da dukiya, saboda rowa wannan ita ma karamar shirka ce. Wa hubbihi ma yubghidhuhu Allahu ta'ala, haka a samu mutun yana san abin da Allah baya so, Allah baya san abu kai kuma kaji kana san sa, hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillah, har awaye gare mutun ya dinga gabatar da abinda zuciyarsa take so fiye da abinda Allah yake so, shirkun asgar, ita ma wannan karamar shirka ce. Wa nahwu zalika, da makamantan haka, fa hadha fatahu min al-amn, to in aka ce irin wannan ake nufi, innama huwa shirku, ba babbar shirkar ake nufi ba, irin wannan kananan shirkokin ake nufin, wanda ya imani baya hada imaninsa da irin wa'annan kananan shirkokin, to yana da aminci, to wanda kuma yana dan aikata irin wa'annan kananan fa, fa hadha fatahu min al-amn, to wannan za a samu wani nau'i na aminci, zai kubuce masa, walihtida, da shiriya, bihasabihi, gwargwadan abin da ya aikata na laifi. Walihadha kana salafu, dan haka magabata na kwarai sun kasance, yudkhiluna adh-dhanba fi hadha ash-shirki, har zinubai suna shigar da zinubai cikin irin wannan shirkar, bi hadha al-i'tibar, da irin wannan i'tibarin, intaha mulakhasan. Salaf suna daukan har irin wannan kananan mutun yake yayi rowa da dukiya, yake fitar da haƙin Allah, mutun ya fifita abinda zuciyarsa take so fiye da abinda Allah yake so, wannan duk su a fassarar salaf sukan sa shi cikin shirka, ka karamar shirka ce, wato so ake har karkaji akwai wannan ayan ce karamar shirka ce, barka aikata ai, in kana so ka samu al-amnu tam da al-ihtida'u tam, ai kawai ka nisanci shirka, Allah gafarta mana, ko da karamar ce ya zamanto kai nesa da ita, baka kusantarta babbar kam, dama hasha kallahu an asame ka ka aikata babbar shirka, to karamar ma kana nisantar kanka da ita, dan ka samu al-amnu tam da al-ihtida'u tam. A koma cikin wannan magana tana cikin kitabul iman na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى يتي قوله تعالى فدن الله تعالى الذين آمنوا ودن سكى إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس تشاكو دا إيمان سدى ظالن تبا أولئك لهم الأمن وإن ننسنا دا أمن وهم مهتدون كما سونا شريا يو سورة الأنعام آية 82 قال الصحابة صحابي سكى وأينا يا رسول الله وانيني يا مايكين الله أتكمو lam yalbis imanahu bi zulmin, wa ne za a ce bai taba cakuɗa imaninsa da zalunci ba,
قال سي النبي يقول ذلك الشرك اي wancan zalincin da ake nufi shirka ake nufi ba wai karamin zalunci ba alam tasma'u qawla al-'abd as-salih manzala ce ba ku ji ba ku saurari maganar bawan Allah na kware ba luqman inna ash-shirka la zulmun 'azim da yake wa dan sa nasiha ko wasiya yake cewa lalle zalunci lalle shirka zalunci ne mai girma falamma ashkala alaihim al-murad biz-zulmi yayin da abinda ake nufi da zalunci a wannan aya ya dan rikirkitar da su fa zannu suka zace anna zulman nafsi mutun ya zalunci kansa dakhilun fihi shima ya shiga cikin irin wannan zaluncin da aya take magana wa anna man zalama nafsahu kuma sun zace cewa wanda duk ya zalunci kansa ayya zulmin kana kowane irin zalunci ne lam yakun aminan kenan bai zama amintacce ba wala muhtajiyan kuma bai zama shiryayye ba kenan koya ya ka taba zalunta kanka kai ma baka da aminci baka da security baka da immunity ranar tashin alkiyama kuma baka cikin shiryayyu a nan duniya ajabahum salawatullahi wa salamuhu alai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba su amsa bi anna adh-dhulma ar-rafi'a lil-amn wal-hidayati 'ala al-itlaq huwa shirk cewa zaluncin da yake dage riga kariya ga mutum zaluncin da yake dauke aminci da bawo mutum immunity a lahira zaluncin da ke dauke shiriya ga mutum gaba daya huwa shirku ita ce shirka lalle da mutum ya fada shirka yanzu ba shi da immunity ba shi da security ba shi da rigar kariya ina fata an gane yanzu ba shi da rigar kariya tsakaninsa da Allah madaukakin sarki kuma an cire shiriya a cikin sabgarsa wa hadha wallahi huwa aljawab alladhi yashfi alila wa yarwi alqalila sai al-Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sai ce wa hadha wannan bayanin da aka yi da wannan aya huwa al-jawab alladhi yashfi al-alila shine irin amsar da za ta warkar da mai jinya a wannan mas'ala duk wanda yake da sauran larura da jinya game da fahimtar wannan aya wannan magana ta Ibn al-Qayyim za ta warkar da shi wayar wil galila wanda yake cikin matsananciya kishirwa to zai samu koshi daga kishin da yake damunsa da wannan jawabi da Sheikhul Islam abunan Ibn al-Qayyim yayi a cikin wannan gaba fa inna adh-dhulmal mutlaqat tamma huwa shirku domin sakakken zalunci cikakke shine shirka in aka ce wani zalunci ne ya cika rukunansa ta ko ina ya zama cikakken zalunci sakakke shirka ce ina fata an gane allazi huwa wanda shirkan nan ita ce wad'ul ibadati ajiye ibada fi gairi mawdi'iha ba a mahallinta ba kowa ya san ibada ta Allah ce amma ka dauki ibada ka bawa wani ba Allah ba wannan ita ce ainihin babban zalunci kenan daukan haƙƙi na wani ka ba wani ai zalincin kenan ka dauki haƙƙin Allah ku ka ba wani abin halitta ba zalunci sama da wannan yanzu ka dauki haƙƙin wani ka ba wani duk ababen halitta ne zalunci duk zalunci ne amma mai sauki ne wannan abin halitta ne ya zalunci dan uwansa abin halitta amma ka dauki haƙƙin Allah Allah ya yi kama da ababen halitta ne a sunansa a sufofinsa a aikinsa ballantana abin ya haɗe ma haka dauki haƙƙinsa ka ba wani zai iya yiwa haƙƙin wannan yana da shi wannan yana da shi bisa kuskure ka dauki na wannan ka ba wannan ka dauka haka ne amma haƙƙin Allah yayi kama da haƙƙin ababen halitta har da zaka ga cancantar wani abin halitta yana da tudu da girma da babbar rigar da malin ko alkyabbar da ko rawanin da zaka iya daukan ibada da ake wa Allah ka bashi ai ba zalunci sama da wannan shi yasa sai yace cikakken zalunci wanda ya cika rukunan zalunci ita ce shirka shine ajiye ibada ba a mahallinta ba wal amnu wal hudal mutlaq huwa al amnu fi dunya wal akhirah cikakken aminci cikakkiyar shiriya shine aminci mutum ya same shi a duniya kuma ya samu aminci a lahira lalle wannan shine cikakken aminci ka zama kana cikin al-amnu na Allah a nan duniya ka kuma samu al'amnu na Allah a lahira, ai wannan shine cikakken al'amnu. Wal huda ila siratil mustaqim, ka kuma samu shiriya zuwa tafarkin Allah madaidaici, wannan ita ce cikakkiyar shiriya. Fadhulmul mutlaqu tammu, daga cikakken zalunci da ya cika rukunansa. Rafi'ul lil amni wal hudal mutlaqit tammu, to shi ma wannan irin cikakken zaluncin to shine wanda yake dage aminci da shiriya cikakkiya. Da zarar mutum ya aikata cikakken zalunci, to an dage gaba ɗayan aminci, an kuma dage masa shiriya gabaki ɗayanta. Wala yamna'u dhalika an yakuna mutlaqu dhulmi mani'an min mutlaqil amni, ba abinda zai hana sakakken zalunci ya hana samuwar sakakkiyar aminci, sakakken aminci. Lallai kayi babban zalunci, to ka rasa cikakken aminci, ba abinda zai hana faruwar haka. Aljaza'u min jinsil amal, tunda kayi zalunci mafi girma, shi kuma Allah cewa yayi wanda suka yi imani ba su irin wannan zaluncin ba, su zai ba aminci. To sai kai kuma kai wannan babban zaluncin, ai baka cancanci wannan amincin ba, daka baka da aminci, baka da rigar kariya. Wa mudlaqil huda, da kuma sakakkiyar shiriya. Fata'ammalhu, ka lura da wannan magana, daka sai ya zama fal mudlaqu lil mudlaqi wal hissatu lil hissati, babban zalunci dage cikakken aminci, karamin zalunci dage cikakkiyar shiriya da kuma cikakkiyar aminci. Ma'ana in zaluncin da mutum ya yi ɗan ƙarami ne, to ba zai samu cikakken aminci ba, gwargwadon zaluncin da ya gwargwadon amincin da ya ragu a tattare da shi. Da haka in an zo ranar tashin alkiyama, waɗanda suke da cikakken abin nan, suke da cikakken tauhidi, za ka gansu cikin cikakken aminci, babu tsoro tattare da su. Kai kana kallon su, za ka rantse da Allah suna da garantin makomarsu, saboda duk wannan tashin hankalin da furgice ranar tashin alkiyama an dage musu shi, ba sa ganin su. Wanda kwa yake da wato tauhidi amma yana gauraya shi da karamin zalunci, to wannan shi ma za a dage masa aminci cikakke, za ka same shi ranar tashin alkiyama shi ma dai bai sakankance makomarsa ba, a cikin firgici da tsoro da dardar yake, zai tsallake ko ba zai tsallake ba, wannan gwargwadon irin zaluncin da yake nan a nan duniya. An fahimta ko? Qala fi qurratul uyun, bi qurratul uyun ya fada yake cewa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ce thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina, sannan muka gadar da littafin mu ga bayin mu da muka zaba, ga waɗanda muka zaba cikin bayin mu. Faminhum zalimun li nafsihi, duk da cewa daga cikin bayinmu akwai wanda yake zalunta kansa, akwai wanda ya zalunci kansa. Wa minhum muqtasidun, a cikinsu akwai ɗan ajin tsakiya. Wa minhum sabiqun bil khairati, a cikinsu akwai wanda ya fintinkau wajen yin aikin alkhairi bi idhnillahi, da izinin Allah. Zalika huwa alfadlul kabir, wannan ita ce falala mafi girma. Ka shiga cikin sabiqun bil khairat, to wannan ita ce falala mafi girma. Fadhalimu li nafsi, wanda ya zalunci kansa waye? Malam zai gaya mana menene waɗannan mutane guda uku, dawa dawa dawa, kenan ake nufi. Sai ce in ka dauki adh-dhalimu li nafsi wa huwa alladhi khalaqa 'amalan salihan wa akhara sayyi'a, zalimun li nafsihi shine wanda yake ingausa, khalaqu amalan salihan wa akhara sayya, ma'ana suna cakuɗa ayyuka na kwarai da miyagun ayyuka. Lalle kam ba za ka zarge shi da baya sallah ba, lalle yana yin ayyuka na kwarai, amma kuma a hannu guda yana yin ayyuka waɗanda suke ba masu kyau ba, da haka yana cakuɗawa. Wata ran ka ganshi mutumin kirki, wata ran kuma yana dan taba tsiya. Ina fata an gane, wannan shine zalimun li nafsihi. To wannan zalimun li nafsihi, wallahi za ka ganshi mutumin kirki ne, wani lokaci a ce kai kawai shi wani abin da ya rage shi kawai kada, ma'ana duk ya cika ta wani guri, amma fa ga wani guri da shedan ya turmushe shi, ya fi karfin sa, yana aikata wannan laifin. da haka in an ganshi a masallaci ko a ganshi a wasu fagagen sai ka ganshi a mutumin kirki ake ganin sa, amma in aka kallo ɗaya hoton nasa aka kalle shi a wani fagen kuma sai ka kuma rena wayan sa a can. Da haka khaladu amalan salihan wa akhar sayya'a. To irin wannan wanda yake zalimin li nafsi ya ranar tashin alkiyama a ina yake, to shine fa huwa tahta mashi'atillah, yana karkashin mashi'ar Allah. Shi zalimin li nafsi ba, yana karkashin ganin damar Allah. In sha a gafara lahu, in Allah ya ga dama sai gafarta masa. Wa in sha a akhadahu bi dhanbi, in kuma ya ga dama ya kama shi da zunubinsa, wana jahu bi tauhidihi, amma a ƙarshe ya tseratar da shi saboda tauhidinsa, min al khulud fi nnari, daga dawwama a cikin wuta. Yawa, zalimin li nafsi baya dawwama a cikin wuta. In yayi sa'a ya shiga karkashin mashi'a ma, sai Allah ya ce ka san dai kai mun ba daidai ba ko? Akwai wanda Allah ta'ala aka ce zai kebe ce ka san kai mun kaza ran kaza ga watan kaza a lokaci kaza. Eh, haka ne. Kuma ka san na hana kaza a daidai guri kaza, kai kaza, kai kaza, ganin ba wanda yake ganin ka sai ka manta ni ma, ka manta ni ma, sai ka dauka bana ganin ka. An yi haka ko ba yi haka ba? An yi haka. Duk sai ya gama sai ya ce to je ka an yafe ma. Kai Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki da rahama yake. Duk sai ya karanta masa mutum ya tsure cikin sa ya tsururuwa. Sai Allah ya ce to je ka. An gane ko? Allah sa mu shiga cikin irin wannan ko? Ko mu shiga cikin sabiqun bil khairat din ma ko? Eh, kawai sai a ce je ka abunka. An gane? To wannan tahtal mashi'a kenan. Wani kuma kila Allah bai ga damar ya masa wannan ba, gashi ga da tauhidi. Lalle kam ya zo da wani jari mai karfi amma ya taba kuma wannan dattin bai kamata ya shiga da shi a aljanna ba. To in Allah ya ga dama kuma sai ya yi masa azaba ya kama shi gurgudun laifin da ya aikata, ƙarshe kuma tauhidin sai ya tseratar da shi ya tafi aljanna. Wannan shi ne zalimin linafsi. Yanzu sai ka zafi cikin mutanen nan guda uku, wanne za ka rike wuta ka zama ciki? Kana cikin yan zalimin linafsi, ka dai ji zalimin linafsi. Shi zalimin linafsi yana ƙarƙashin mashi'a, wallahu ta'ala alam. Zai haye, ba za a yi masa azaba, ba wannan yana ƙarƙashin mashi'a. To na biyu, wa ammal muqtasid, amma shi dan ajin tsakiya muqtasid, fa huwa alladhi amila bima awjaba Allah alai wa taraka ma harrama alaihi faqat, duk abun da yake wajibi yana yi amma ba wani abu na mustahabi da yake. Duk wata falala da zaka ga mai ta wata nafila ba zai ba. Duk wani hadisi da zaka kawo na falalar azumin nafila ba zai ba, amma fadin Ramadan yazo tsakaninsa da Allah yake Ramadan, duk abin da yake na wajibi yana yi. In yana da dukiya, duk abin da ya kamata na bibiyar dukiyarsa sala-sala ya fitar da hakkin Allah yana yi, amma ba wani albajiri da zai zo yaman masar, ya zo yaman bara da zai dauki sadaka ya bashi. Zai zo masallaci ku ta wa'azin ana neman taimako ga ma, zai ji karatu na ɗari gasa ya tafiya sa. Amma a babin zakka gaskiya baya wasa. An gane ko? Yawwa, wannan shine muqtasid. Shi iya wato waya kifa inda amrihi wa nahyihi kenan. Sannan duk inda aka ce kar aje baya zuwa, abin duk da aka haramta baya yi, abin da aka wajabta shi kadai yake. Kamar wani sahabi da yazo yace ya makin Allah, an ce ka tura wakilin ka ya zo ya gaya mana cewa akwai bayan mun yi imani za mu yi sallah biyar, azhar, la'asar, magharba, isha, asuba, su kadai ne na farin Allah, banda su ba wasu. Sai yace banda su ba wasu. Azumi ya ce mana akwai na Ramadan. Duk sai da ya tafi wannan bayani ya ce su kenan, ya ce to ni ba zan kara ba. In na tsaya iya nan shi kenan, ya ce kayi wajibi, ya ce to ni ba zan kara ba. Annabi ya ce zai shiga aljanna in dai ya tsaya akan haka. An gane ko? Yawwa, dama nafila ya bonus ne. An gane ko? Kamar CA ne. Haka in mutum yana son ya samu grade mai kyau, ai ka ganka bai kamata ya wasa da CA ba ko? Yawwa. To wannan kaga shi muqtasid shine wanda duk abin da yake wajibi baya wasa zai yi, amma duk abin da ba wajibi ba, ba zai ba. Wa hadha halul abrar, sai malai ce irin wannan shine halin nagartattun bayi. Abrar haka suke, lalle kam la lahu wa la alayhi. Wa amma sabiqu, na uku kenan, kaji na farko, kaji na biyu, wannan kuma kai ya rage shawara, ta rage mai shiga rijiya. Na uku, وهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراجه وسعه في طاعة الله علما وعملا فهذا لهم الأمن التام والهتداء التام في الدنيا والآخرة فالكل للكل والحصة للحصة سيتشكم سابقكم بالخيرات شيني وندك يكدا حصل له كمال الإيمان يا سامو تككتن إيماني باستفراجه وسعه تيندي كيقور ماليجنسا دباد دكا ونقعزنس في داعة الله وجنبين الله علما a ilmance wa amalan da kuma aiki da abin da ya sani wannan shine sabiqun bil khairat kenan zai yi farilla zai nafila sabiqun bil khairat kenan duk inda yaji falala a wajibi dama a yana cikin sahun gaba amma duk inda yaga wata gara basa wani romo wata falala baya baji sai ka ganshi a ciki abun ba lalle bane amma an kwadaitar ai kaza akwai falala akwai lada inda ya tabbata a shari'a zai farillan yana yi mustahabban ma yana yi haram baya yi dama makaruhi ma yana kauce masa sabiqun bil khairat kenan to wannan guda biyin na ƙarshe da muqtasid da sabiqun dinna fa hadhan waɗannan biyin lahumul amnu tam suna da cikakken aminci wal ihtida'u tam suna da cikakken shari'a fi dunya wal akhirah a duniya da lahira fal kullu lil kulli wanda yake da cikakkiyar ainihin wato al abunan tauhidi da ibada cikakkiya to yana da al amnu tam an gane ko wanda kuma yake da nakasu to gurgurdan nakasun sa shine fal hissatu lil hissa wanda yake da wani kaso to shi ma yana da wani kaso na aminci la anna kamal al imani domin cikar imani yamna usahibahu min al-ma'asi indai imani ya cika fal to yana hana ma'abucin sa aikata sabo wa uqubatiha da dukkan abin da zai jawo uquba na sabo din falam yalqa rabbahu bi dhanbin yu'aqabu bi baya taba yadda ya hadu da ubangijin sa da wani zunubi da Allah zai kama shi masa uquba da shi baya yadda kama qala ta'ala kama yanda Allah ta'ala yace ma yafa'alu Allahu bi'amalikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da azabtar da ku in har kun gode masa kuma kun yi imani shi abinda Allah yake so kenan wa hadha alladhi dhakartuhu fi ma'na al-ayah hadhi wato wannan abinda na ambata cikin ma'anar wannan aya huwa ma qarrarahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar ainihin wa Ibn al-Qayyim da almajirinsa Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'anaha wajen ma'anar wannan aya wa huwa alladhi dalla alayhi al-Qur'an kuma wannan shine abinda al-Qur'ani yayi nuni akai wa huwa qawlu ahli as-sunnati wal jama'a kuma wannan shine maganar ko kuma fahimtar ahli sunna wal jama'a game da wannan aya khilafan li ahli al-bid'i sabanin ma'abuta bid'a min al-khawarij daga khawarijawa wal mu'tazilati da mu'tazilawa wa nahwihim da makamantansu insha Allah na san lokaci yayi sai mu tsaya a wannan gabar abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotin tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi